الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
يو أصبت شادع رمضان هجرة تدبودة لحدود 40 بقي جدات 20 تقص دوات بيو شكرا تدبودة 20 شدع من أجل سورة محمد صلى الله عليه وسلم دام تجاوب الآية تبقى إن شاء الله وانا سورة تنادو كده بياني أكم سر نصر ياجي وتو نصر ياجي ينا السر لأن القرآن يتبتر منا فكيتنا نمو نأبين لكي سأسى منصر ياجي شكما أكوي بياني الله تبام من الشيء الله يفدى dalilin da ke sa mutane su samu nasara a yaki wanda ya faɗa mana cikin alƙur'ani duk wani abin da zai zama bayani ne na Allah yana cikin alƙur'ani to menene sirrin nasara a yaki wanda duk yayi wannan tambaya sai a karanta masa aya ta 7 ta suratu Muhammad mai Allah madaukaki ya ce
ya ayyuha allazina amanu إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم
كسان ديوة ديوة متعني صدق نصوص سمي سر لكيسا متعني سي نصر أياجي وانا تنبير متعني كنصوص سامة أمسا فالله دي كنصا يبادو وانا أمسا سورة دي أكي كرا سورة الكتالي suran yaki suran yaki saboda ka duk wani abin da kake so ka sani game da yaki ka zo wannan sura zaka ga bayani shi yasa ake kiranta suratul kitali kuma in muka lura Allah sai da yayi kira ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani kaga wannan amsa ba ta dacewa ga kafiri wannan magana ta dace ne ga wanda ya imani da Allah ya imani da Annabi Muhammad ya imani da Al-Qur'ani to ga sakon Allah in tansurullaha in kun taimaki Allah yansurkum zai taimake ku magana ta kai kana so ka san me sirrin nasara a yaki da abinda Allah da kansa ya faɗa saboda Allah shi ke bada nasara ko Allah shi yake bada nasara to tunda shi yake bada nasara ga abin da ya faɗa kamar yana cewa idan kuna son in ba ku nasara tunda kun yadda ni ke bayarwa to ni ma ku taimake ni. Wannan shi ne sharadi. Wato idan an cika wannan sharadi za a samu nasara. Wannan yana daga nau'in balaga na Alƙur'ani. Shi Allah ba zai faɗi bakar magana ba. Yana faɗan magana ce fara. In kun taimake ni in taimake ku sai yayi shiru. Ai akwai bakar ko? Mecece? In ba ku taimake ni ba za ku sha wahala. Amma sai yake faɗan wannan. Saboda ba sai ya faɗa ba. Shi Allah alkhairi yake danganta masa. In kun taimake ni zan taimake ku. In ba ku taimake ni ba, wannan shi yake cewa mafhumul maqali. Zahiri maganar ga abin da ta faɗa, amma akwai manufar ɓoye. Me ye manufar ɓoye? In ba ku taimake ni ba, ba zan taimake ku ba. Wanda duk yake neman amsa me yasa musulmi bai da nasara a yau, ga amsar nan. Amsar da Allah da kansa ya faɗa, muddin mun taimake shi zai taimake mu. Kuma taimakon da zai mana ba irin wanda muke nema ba ne, ya fi ƙarfin wanda muke nema. Saboda yanzu mu muna son a ba mu nasara a yanzu take. Domin da ake cewa sha yanzu magani yanzu. Take ta ba mu nasara, Allah ya ce wannan ba irinsa ba ne. Yusabbit aqdamakum. Nasaran da Allah zai ba ku zai tabbatar da sawayenku. Wannan nasarar ta fi wanda kai kake fatan ka samu. A nan me ake nufi da zai tabbatar da sawayenmu? Ma'ana biyu ce, zai tabbatar da sawaye a lokacin da ake faɗa. Don babban abin da soja yake nema shi ne tirjewa. In bai samu tirjewa ba yakin banza ne. Komai yawan makaminsa za a iya koran shi. Amma idan Allah ya ba shi tirjewa, ya ba shi kafuwa, ya tsaya a kan ƙafafunsa, to ko da ba shi da ƙarfin makami sai ka ga ya yi nasara. Don haka yasa Allah yake cewa kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kaseera bi iznillah. Me yace? Wallahu ma'a sabirina. Allah yana tare da masu haƙuri. Wato tirjewan yana daga cikin alamomin nasara, ba ƙarfin yaƙi ba ne. Don haka kuma duk wanda ka tambaya, ko da soja ne ka tambaye shi, shin ƙarfin makami yana tasiri ma nasara? Zai ce eh, yakan yi, amma ba koda yaushe ba. Ba ƙarfin makami ba ne, akwai ƙarfin halin soja shi kansa. To wannan fahimta na farko kenan. Na biyu fa, idan Allah ya ba ku nasara, har duniya ta ƙare wannan nasaran ba za a ƙwace ba. Shi ne tabbatar da wannan nasara. Yanzu idan ka dubi tarihin musulunci, ka dubi yadda sahaban Annabi Muhammad suka yi ta yaƙi aka samu nasara. Duk ƙasan da sahabbai suka samu nasarar yaƙinsa, don Allah ka gaya min ƙasar da ta koma ta zama kafira? Babu. Duk ƙasar da sahabbai suka ci nasara a yaƙi, wannan ƙasar har yanzu musulma ce. Kaga wannan Allah ya tabbatar da me? Ya tabbatar da diga-digan sahabban manzon Allah. Saboda duk wanda ya tafi wannan ƙasa ya ce me tarihin musulunci a nan? Sai ce maka a wannan musulunci tun zamanin sahabbai. Musulunci ya zo nan ba makircin da kafirai ba su yi ba su raba waɗannan ƙasashe da addini, musamman daular Soviet, wanda kai ta sani lokacin da daular Soviet take haɗe kafin Allah ya rusa ta. Yana daga cikin manufofinta wanda ta yi ƙoƙarin raba musulman gabas da addininsu, amma Allah bai ba su nasara ba. Har yanzu musulunci yana nan. To sai dai tambaya guda ne. Allah madaukaki ya ce in kun taimaki Allah zai taimake ku. To ya za mu yi mu taimaki Allah? Wannan shi ne babban tambaya. Tun daga sharadi in mun taimake shi zai taimake mu, wai ya za mu yi mu taimake shi? Ba akwai wani hadisi guda da yake fassara mana wannan. Wannan hadisin shi ne na Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yarda da mahaifinsa. Wanda mun sani, Abdullahi ibn Abbas yake ba da labari, kuntu khalfa rasulillahi yawman, wata rana ina bayan manzon Allah. Kaga kenan annabi ya goye shi. Annabi yakan yi haka, ya goyi sahabi. To suna kan wannan dabba, sai annabi ya ce ya gulamu ya kai yaro, inni uallimuka kalimatin, zan koya maka wasu kalmomi. Don Abdullahi ibn Abbas yaro ne ƙarami a lokacin. iyakar zaman sama da manzon Allah wata uku ne. Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbi ran manzon sa. Saboda haka Abdullah ibn Abbas bai dade da manzon Allah ba. To kasancewar ya samu haduwa da manzon Allah a ƙarshen rayuwarsa. Saboda a farkon rayuwarsa yana tare da baban shi Abbas, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna garin Makka. Baffansa Abbas kuma bai musulunta ba. Mahaifiyarsa kan ta musulunta da dadewa, amma baban shi bai musulunta ba. Saboda haka yana nan a garin Makka. Bai samu hijira ya dawo Madina ba. Don da shi Abdullah ibn Abbas da kansa yake faɗa yana cikin masu rauni. Yana cikin masu rauni da mahaifiyarsa, wanda ba yanda za a yi su bar Makka su dawo Madina, har Allah ya kawo lokacin da baffansa ya karɓi addinin musulunci. Shine baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi addinin musulunci, wanda shine baban Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda. To kasancewar ba su dade ba, suna haduwa da manzon Allah. Annabi sai ya ce, yaro, bari mu koya maka wasu kalmomi. Kaga wannan wasiya ce. Wasiya ce ga Abdullah ibn Abbas. Annabi ya ce, ihfazillaha yahfazuka. Ka tsare Allah, Allah zai tsare ka. Yanzu ka ɗauki wannan hadisi, ka ɗora a kan wannan aya, za ka ga ta dace daidai. In tansurullaha yansurkum. In kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Shi kuma ya ce, ya kai yaro, ka tsare Allah, Allah zai tsare ka. Ashe ka ga magana guda ce ko? In ka tsare Allah, ka taimake shi kenan. Ashe ma'anan taimakon Allah ba wani aiki ba ne da za ka yi don ka agaza ma Allah saboda Allah ya kasa. Ba wai Allah yana kasawa ba ne saboda haka yana buƙatar agajinmu, yana buƙatar taimakonmu, ba haka ba ne. Ka tsare dokar Allah shi ne ake nufi da taimakon Allah. Allah ya sa mu gane. Saboda haka in aka ce me ake nufi da mu taimaki Allah, sai mu ɗauko hadisin Abdullah ibn Abbas, ihfazillaha yahfazuka. Ka tsare Allah, Allah zai tsare ka. Ai, ya dace da wannan ma'ana, saboda babu lokacin da ɗan adam yake buƙatar tsaron Allah kamar a lokacin yaƙi. Duk wata wahala da kake gani ta rayuwa tana da sauƙi. Idan yaƙi ya zo, bai bar talaka, bai bar mai kuɗi ba. Don haka musiba ce da tafi kowace musiba girma. Ba lokacin da ɗan adam yake buƙatar taimakon Allah kamar lokacin yaƙi. To sai Annabi ya nuna cewa ba ma yaƙi kaɗai ba ne. In ka tsare Allah a rayuwarka, Allah zai tsare ka. Sai Annabi ya fassara mishi, saboda yaro ne. Ba mamaki ba zai iya gane maganan ba. Manzon Allah ya ce, ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Inda za ka tsare Allah, za ka tarar da Allah a gabanka. Ai, matsalar da ake shi ne, ka yi ta roƙon Allah shiru. Anya ko Allah ma yana kusa da ni. Ito ai shi ne, ka yi nisa da Allah. Ka yi nisa da Allah, shi Allah ba ya nisa da bawa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Amma ba kowa yake zuwa kusa da Allah ba. Inna rahmatallahi qaribun min al-musilin. Rahmar Allah tana kusa ne da mutanen ƙwarai, ba mutanen banza ba. To saboda haka yasa za ka yi ta'addu'an babu ijaba. Sai manzon Allah ya gaya ma Abdullah ibn Abbas, idan ka tsara Allah, tajiduhu tujahaka. In ka tsara Allah, za ka tarar da Allah a gabanka. Idan an ce a gabanka, yana jira ka ce ba ni, sai ya baka. Shi ne ma'anar za ka tarar da Allah a gabanka. Wannan riwaya guda kenan. Akwai riwaya ta biyu da Annabi yake ce, ya fassara ma Abdullah ibn Abbas, ya ce, ta'arraf ilallahi firraha'i. Ka san akwai Allah a lokacin walwala. Yaushe ne lokacin walwala? Lokacin da kake cikin zaman lafiya, ba tashin hankali, kaga kenan ba a shiga damuwar da za a roƙi Allah ba. To kafin damuwar ta zo, ka tsare dokan Allah. Shi yasa sai Annabi ya ce, ya arifuka fi shidda. Sai Allah ya san da kai a lokacin tsanani. Ai, babu lokacin tsanani kamar lokacin yaƙi. So idan aka ce ta'arraf ilallah, ma'anar ta'arraf ilallah shi ne unsurullaha, ku taimaki Allah. Taimakon Allah shi ne ku aikata duk abin da Allah maɗaukake ya umarne da shi. waɗannan ruwayoyi guda biyu na hadisin gaba ɗaya sun inganta hadisin Abdullah bin Abbas wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 2382 da sahihu jami'i sahihar hadisin 7957. Wallahi wannan hadisin yana da muhimmancin gaske ga rayuwarmu. Wallahi al'azim, wannan hadisin yana da muhimmanci, don haka yasa kake gani manyan masana kamar al-Imam an-Nawawi, manyan masana hadisi da ya rubuta 40 hadis, sai dauko wannan hadisi yasa a ciki. Me yasa? Saboda yana son uba ya san hadisin nan, uwa ta san wannan hadisin, ɗa ya sani, kowane gida ya riƙe wannan hadisi. Idan gidajen musulmi mun riƙe wannan hadisi, nasaran Allah ta zo. Kaga taimakon da al-Imam an-Nawawi ya so ya mana, saboda ai in ka lura Allah ya yi ma littafinsa albarka, don ana cewa in banda al-Qur'ani babu littafin da ya samu albarka kamar 40 hadisi. Saboda duk duniya in ka ga gidan musulmin da babu 40 hadisi, to wannan musulmin banza ne. Amma duk musulmin ƙwarai ba a rasa 40 hadisi a gidan shi, saboda shi ne mafi ƙaranta na abinda musulmi zai iya nunawa yana son manzon Allah. Sai ba a ce ka nemo Sahih Bukhari, ya ce yana da tsada, sai an yi odan sa kuma ga kuɗin da yawa Sahih Muslim. A 40 hadisi kurum a samu a gidanka, hadisai 40 wanda suna nuna tana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai ya saka, sai ya rubuta wannan littafin, sai ya saka 40 hadisi. Sannan kuma bayan wannan al-Imam an-Nawawi wannan bai ishe shi ba, ya rubuta littafin Riyadus Salihin, wannan littafin yana tsarin 40 hadisi. Me ya bambanta su? Riyadus Salihin na manya ne, 40 hadisi na yara ne a zamanin shi fa. Amma ka san yanzu 40 hadisi ma ba na yara ba ne, na manya ne. Mutum nawa ne za ka ce ya karanta ma 40 hadisi da ka a yau? Mutum nawa ne ko a cikin malamai sai waɗanda Allah ya musu rabo? To saboda haka yasa shi al-Imam an-Nawawi ya yi wancan don yara, sai ya yi kuma wani don manya, shi ne Riyadus Salihin. Saboda Riyadus Salihin in ka duba za ka ga yana da girman gaske. Sai ya yi dabara, sai ya ce babul muraqaba, wato sai ya yi babi a cikin Riyadus Salihin. Sunan babin nan al-muraqaba, mu lura da gefen Allah, sunan babin kenan, mu lura da gefen Allah. Ai shi ne in tansurullaha yansurku, in kuna son ku samu taimakon Allah, ku lura da gefen Allah. Abubuwan da Allah ya tsara muku bai tsara saboda amfanin shi ba, Allah ya tsara ne saboda amfanin ɗan adam. Wallahi duk wani abin da ka ji Allah ya ce a yi a bari, Allah ba shi da riba a kai, don ka yi baka amfani Allah ba, don ka ƙi baka cutar da Allah ba. Amma inda za mu haɗu mu tsaye da dokar Allah, wallahi duniya za ta yi daɗi. Wato Allah ya tsara shari'a ne domin amfaninmu, domin amfanin kawunanmu, ba wai amfanin Allah ba. Saboda ka in ma aka tashi a yaƙi kana cewa wannan jihadi ne, za mu taimaki Allah? Ah, za ka taimaki Allah ta ina? Da me? Me Allah ya rasa? Allah bai rasa komai ba. Za ka taimaki kanka. Saboda ka duk abin da ka yi ba taimakon Allah ba ne, taimakon ka ne. Amma da Allah ya ce ku taimake ni saboda ya ƙarfafa muku aikata abin. Saboda duk abin da ka san in ka yi shi, Allah da kansa ya ce wannan abin in na yi taimako ne ga Allah, za ka ƙara ƙaimi, ka ƙara kuzari, saboda Allah da kansa ya ce ku taimake ni. Kaga za ka ji daɗi a kan abin da kake yi taimako ga Allah ne. Amma zahiri haƙiƙa, wallahi ba taimakon Allah kake ba. Saboda ka duniya kaf, inda za mu haɗa kai mu bijire ma Allah, wallahi ba abin da zai rage Allah. Sannan kuma shi Allah dan ya kifar da duniyar ya yi wata, ba komai ba ne. Inna Allah ala kulli sha'in qadir. Amma abin da Allah ya tsara, ya tsara shi ne saboda taimakonmu. Idan dan Allah ya tsara duniya a kan haka, wato shi Allah kar ka ɗauka akwai wani sabon abu da za ka yi a yanzu. Da ya tsara duniya sai ya tsara mata dokoki. Allah ya tsara mata dokoki da ya gama sai programming dinta. Wannan haka yake. Wanda ya yi kaza, kaza zai faru da shi. Misali, idan ka sa hannu a wuta, za ka kone. Ai, ƙa'idar kenan ko? Wanda kuma ya ɗebi ruwa ya sha, to zai kashe kishi. Wanda ya ɗauki abinci ya ci, zai kashe yunwa. Haka yadda Allah ya tsara abin, in ka yi kaza, kaza ya faru, in ka yi kaza, kaza ya faru, ya riga ya sa ƙa'idojin sai ya ƙyale duniya. In kana son duniyar ta yi daɗi, sai ka dawo ga ƙa'idojin nan. Shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa, da Allah ya yi duniya, sai ya tsara ta a kan amana. Me amana, kar ka yi kaza, ka yi kaza. To duk wanda ya tsaida wannan amana shi ne duniya take mar daɗi. Ko da kafiri ne zai tsare wannan amana, to wallahi kafiri ne zai ji daɗin duniya. Idan musulmi ya ƙi kulawa da wannan amana, ya wahala. Saboda ƙa'ida ce wanda Allah ya riga ya tsara, in kuna son kaza ku yi kaza. To nasararmu a yaƙi, sai Allah ya sa sharaɗinsa menene, mu taimaki addinin Allah. In tansurullah yansurku. Shi yasa Annabi ya dunƙula wannan magana ya gaya ma Abdullah bin Abbas, Allah ya ƙara masa yarda. Idan ka dubi bayanin Ibn Hajar al-Haytami, domin malaman da suka yi sharhin arba'u na hadis na al-Imam an-Nawawi, wallahi suna ɗimin yawa a tarihi. Da yawa tun zamanin da ake sharhin wannan hadisin har zuwa yau, arba'u na hadis. Daga cikin waɗanda suka yi sharhin arba'u na hadis akwai Ibn Hajar al-Haytami, wani babban malamin fiqhu, babban malami da aka yi a tarihin musulunci. Littafinsa na sharhin arba'u na hadis ana kiran shi Fathul Mubin. Fathul Mubin li sharh al-arba'in, a shafi na 172 yana sharhin arba'una hadis, sai ya ce hadhihi al-wasaya al-khatira, kaga waɗannan wasiyoyi da Annabi ya yi ma Abdullah ibn Abbas, ya ce al-khatiratul qadari, kimarsu tana da yawa, kimarsu tana da hatsari, bai kamata mu yi wasa da wannan wasiyar ba. Yace al-jami'atu min al-ahkami wal-hukmi wal-ma'arifi, wannan hadisin ya tattaro hukunce-hukunce da yawa, ya tattaro hikimomi, sannan ya tattara ilimi ma ya fuqul hasr. Inda a ce malami zai zauna yana fitar da fa'idoji da aka samu a ƙarƙashin hadisin Abdullah ibn Abbas, yace wallahi ya fi ƙarfin a kirga. Wato inda za ka yi littafi kana cire fa'idoji ƙarƙashin wannan maganar ta manzon Allah, ihfazillaha yahfazuka, ka tsara Allah sai Allah ya tsare ka, ya ce ba za ka taɓa ƙididdige su ba. Alkhairi ne mai ɗimbin yawa. Ibn Usaymin shi ma ya yi sharhin Riyadu Salihin, kuma ya yi sharhin arba'u na hadis. Allah ya musu rahama. Ibn Usaymin, misali in ka dubi sharhu Riyadu Salihin, juz'i na farko shafin 494, yace fa hadha alhadith alladhi awsa bihi Abdullah ibn Abbas, wannan hadisin da Annabi yayi wasiya ga Abdullah ibn Abbas, yace yanbaghi lil insani an yakuna ala ma dhukira lahu da'iman, ya kamata musulmi ya kiyaye wannan hadisi kuma gaba ɗaya a rayuwarka kar a samu sakan da ta manta. In ji Ibn Usaymin, kuma gaskiya ne, ko da yaushe ka riƙa tuna wannan ƙa'idar da Annabi ya karantar da Abdullah ibn Abbas, ihfazillaha yahfazuka, ka tsara Allah, Allah zai tsare ka. Ba wasiyyar da ta wuce wannan, saboda duk duniya idan Allah ya tsare ka, wallahi ba wanda ya isa ya cuce ka, babu wanda ya isa ya cutar da kai. Shi yasa Annabi ya ce, to kuma tsaron Allah akwai ƙa'idarta. Me ya ƙa'idar tsaron Allah? Sai an tsara Allah. To ka ga ba ƙaramin aiki ba ne. Idan ko ana maganar tsara Allah, shi yasa al-Imam an-Nawawi ya kira shi babul muraqaba. Al-muraqaba shi ne ka sa lura a kan abu ba ka ɗaga ido a kan shi. Don haka yasa ake cewa, ake kiran Allah ar-raqibu. saboda Allah ya sa idanu akan ya sa Allah ya sa idanunsa akan halittunsa gaba daya gurgudan kiftawar ido Allah bai taba kawar da ganin sa gaba shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai inji annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani lokaci wanda wani abu ya buya ga Allah subhanahu wataala to kuma abinda Allah ya tabbatar da tsaronka ya ta'allaka da tsaron Allah saboda kan kana neman gadi kana neman kariyar Allah to ka tsara Allah da'iman in ka tsara Allah an gama idan Allah yana tsaronka kar ka dauka akwai wani makamin duniya da za a yi amfani da shi a ci galaba akan ka babu shi idan aka ce Allah ne zai tsare ka ai kaga an gama shi yasa Ibn Usaymin ya ce ya kamata duk wani dan adam ya haddace wannan hadisi kuma ya rike ya ringa aiki da shi a koda yaushe sai ya ce wa an ya atami da ala hadhihi alwasaya mutun ya dogara da waɗannan wasiyoyi waɗannan wasiyoyi su zama jagorori ga rayuwarka misali kamar yadda Ibn Usaymin yake cewa ka haddace ihfazillaha yahfazuka ko da yaushe ka ringa tunawa tsara Allah zai tsare ka magana ta kare yunwa ce ta dame ka tsara Allah Allah zai tsare ka fargaba ce kake tsara Allah Allah zai tsare ka duk wani abin da kake nema in duniya domin duniyar tashi ce lahiran ma ta Allah ce saboda ka in kana neman taimakon Allah ka tsara wannan wasiya allati awsa biha annabiyyu ibnu ammihi ibnu usaymin yace kuma karka manta wasiyar baya ga cewa annabi yayi ta ga musulmi kuma annabi yayi ta ga dan uwansa dan baffansa abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda don haka yasa in ka dubi littafin kitabul fawaid na ibnu al-qayyim jawziya shafi na 43 Ibn al-Qayyim al-Jawziya da ya dinga kirga musibu da ke samun ƴan adam saboda sun bar wannan wasiyar ta manzon Allah wallahi al-Kitabi su kitabul fawaid ya kirga musibu sun fi 45 wanda ke samun ɗan adam saboda ya bar aiki da wasiyar manzon Allah don abinda annabi ya faɗa ihfazillah ka tsara Allah yahfazuka sai tsare ka Allah ya yi alƙawari shi ko Allah bai saba alƙawari to inda za ka dubi musibu da ke samun mu duk waɗannan musibu dalili saboda mun ki tsara Allah amma wallahi in ka tsara Allah an gama hannun da yayi kokarin hallaka ka wannan hannun shi zai zo gaban ka yana roƙonka hannun da yayi kokarin ya hallaka ka wannan hannun sai ya zo gaban ka yana cewa wani ka taimake ni don Allah hannun fa da ya nemi hallaka ka wannan bayanin yana bayanin Ibn al-Jawzi ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi ba shi Ibn al-Jawzi ya riga Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya rasuwa shi ma babban malami ne akwai littafin sa Saidul Khatiri wannan littafin yana da kima wato ya rubuta ne saboda farautar tunanin mutane farautan tunanin mutane saboda tunanin ɗan adam shi ke sa shi ya bata to saboda haka sai ya rubuta littafin saboda me duk abinda tunaninka yake baka sai kokari ya mar iyaka sai ya sa mar ka'ida ya zo ma da bayani in ma daga ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah ya sa maka abin sai ka gan shi a fili sai ka gane ba shakka tsira tana ga wanda ya riko da umarnin Allah shi yasa kaga littafin ake kiransa Saidul Khatiri wanda an ce bai ma gama ba Allah ya karɓi ransa Allah ya mishi rahama in ka dubi shafi na 73 yace min aja'ibil jaza'i fid dunya yana daga abun mamakin al'amarin Allah daga nan duniya kaji abin da ya faɗa in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah zai taimake ku sannan kuma abinda annabi ya faɗa ihfazillaha ya hafazuka ka tsare Allah Allah zai tsare ka sai ce to ga misali imtaddat aidi zulmi min ikhwati yusuf yan uwan annabi yusuf suka hada kai gaba dayan su za su cutar da annabi yusuf gaba daya yan uwan annabi yusuf wanda sura ce da Allah ya saukar da ita a cikin Al-Qur'ani farkonta ya gaya mana tana dauke da wa'azi ƙarshen suran ma haka Allah ya faɗa mana saboda haka duk abin da yake wannan sura wallahi akwai abin lura ga mai imani malamin nan yace to waɗannan ƴan uwa na Annabi Yusuf suka gama duk shirin da za su yi abinda zaka lura manya ne amma Annabi Yusuf kuma dan yaro ne karami saboda haka sai da aka yi wa baban ma dabara kafin a kwace yaron saboda an san cewa yaron ba shi da iko sai da aka nemi izinin baban kafin a tafi yawo da yaron kaga ya nuna yaron karami ne to baban ya ba su dan suka dauki wannan yaron suka tafi Allah da kansa yake ba mu labari falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da yaron nan wa ajma'u sun hada kansu kaf an yaj'alu fi ghayabati jubi za su jefa shi a rijiya sun hada kai sun yarda ittifaqan babu mai nadama mu kashe wannan yaro kawai kaga dai kuma baya ga cewa ƴan uwansa ne suna sa shi a rijiyan lokacin ma wahayi bai yi ba amma sai Allah ya fara wahayi kaga saboda me tabbatar da maganar Allah in tansurullah yansurkum lokacin wahayi ga Annabi Yusuf bai yi ba dan yaro karami ne amma sai Allah ya ce wa auhayna ilayhi yana rijiyan an jefa shi sai muka yi masa wahayi muka ce yaro yi hakuri latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashkuruna rana tana zuwa wanda zaka ba su labarin wannan al'amarin alhali ba su ma gane ba kaga Allah ya kwantar da hankalin yaro saboda idan aka ce yaro karami ya fada an jefa shi a rijiya akwai tashin hankali an bare kuma ƴan uwansa ne suka jefa shi a rijiya kaga bakin ciki zai damu wannan yaro duk abin da ake yi yana gani da irin maganganun da suka yi kafin a jefa shi a rijiyan gaba ɗaya ya fahimci babu masoyinsa a cikinsu ka san wannan bakin cikin yana iya sa yaron ba ya mutu sai Allah ya saukar da wahayi ga wannan yaro ya ce karkata yaro sai ya ji magana daga wurin Allah wannan maganar idan Allah ya yi magana da kai to maganar Allah ba irin ta ɗan adam ba ce kana samun nutsuwa kana samun waraka daga kowace damuwa duk abin da ke gabanka wallahi kana mantawa da shi saboda haka sai yaro ya manta gaba ɗaya yaro ya manta saboda wanda magana ta Allah subhanahu wa ta'ala to in taddad akufuhum bayna yadayhi bitalabi hannuwa sun hadu sun dauki yaro an jefar ana so a halaka shi kafin a gama suran sai Allah ya ba mu labari a aya ta 88 falamma dakhalu alayhi ana nan tafi sai ga shekara ta zo yunwa ta samu duniya ƴan uwan Annabi Yusuf sun taho Misr ana neman abinci kalu suka samu Annabi Yusuf kuma shike kulawa da abincin duniya gaba daya sai suka ce ya ayyuhal aziz ya kai ne girma kaji waɗanda suka nemi halaka shi ko ya kai ne girma masana wa ahlana dur wallahi cuta ta same mu ba mu kade ba har iyalan mu a gida waji'ina bibba'atin muzjatin mun zo da ƴan sulalla waɗannan kuɗin ma ba su kai mu sai abinda zamu ci ba saboda haka mu dai kawai mun zo ne saboda neman taimakonka fa aufi lana alkaila duk da cewar kuɗin mu bai kai ba a cika mana ma'auni wa tasaddaq alaina sai ayi mana sadaka a taimake mu domin Allah inna Allah yajidu mutasaddiqina kaji mugu ne yake cewa Allah yana bada lada wato mugu ma yakan gane kuransa ce Allah yana sakawa masu sadaka oh wanda ya nemi halaka shi wa shine yanzu zai yi wa'azi saboda wahala ta shige shi shine sai Annabi Yusuf ya ce ah to hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf ko kun tuna abinda kuka yi ma Yusuf wa akhihi da dan uwansa iz antum jahiluna lokacin da buku gane ba kaji mutumin kwarai shi mutumin kwarai bai sakawa da mummuna a sai dai saka da kyakkyawa ai waye gaya maka cewa sun yi nadama waye gaya mar amma tunda mutumin kwarai ne sai ya ce lokacin da kuke jahilai kaga yana nufin yanzu dai ku masana ne kaga magana mai daɗi yake faɗa musu ai kamata ya ce musu ai ku jahilan nan kun tuna abin da kuka yi min kuwa amma sai ce da da kuke jahilai kun tuna abin da kuka min dan Allah ka ji magana mai dadi wato kar ka saka da mummuna akan mummuna da aka yi ma sai dai ka saka da kyakkyawa to wannan kalma da ya faɗa domin da faɗanta sai hankali ya dawo musu saboda idan kana da dan uwa ya shiga daula saboda ni'imar mulki yakan canza kai kana karkara in ka zo ka ganshi ba za ka gane ba amma da ya fara magana irin ta mutanen karkara sai ka dan dube shi da kai a wannan fa shi ne to abin da ya faru kenan da annabi Yusuf ya faɗi wannan kun tuna da abin da kuka yi mai Yusuf lokacin da kuke jahilai a da can yanzu ku masana ne a ba yanzu ba da da kuke jahilai sai suka ce a innaka la'anta Yusuf ko dai kai ne Yusuf din nan kala sai ya ce ana Yusuf ai ni ne Yusuf hada a kai ga dan uwana kuma sai ya ce kadman Allahu alaina Allah ya mana falala sai ya dawo musu da ka'idar Allah ma duniya innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya kiyaye Allah kuma ya hakuri da hukuncin Allah saboda ita duniya Allah ya yi ta ta yanda babu mai zama a cikin ta wallahi sai ya hakuri haka Allah ya duniya da masoyan Allah da makiyan Allah dole sai sun yi hakuri da duniya saboda ita duniyar gaba ɗaya Allah bai son ta ya la'ance ta tsarin nata ma Allah bai son shi don haka ba ta da kima a wurinsa to don haka yasa duk wanda ya zo duniya sai ya yi hakuri na ɗaya ka kiyaye Allah na ce ka kiyaye Allah shine kar ka taka dokar Allah shine kiyaye Allah ko to sannan na biyu ka yi hakuri da hukuncin Allah kaga abu yu in ka yi to kana cikin masu kyautatawa Allah yake fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah ba zai taba tauye ladan mutanen kware ba sai suka ce a tallahi laqad asaraka Allah alaina wallahi Allah dai ya fifita ka saboda shi mutum idan ya yi mugunta ba zai manta wannan mugunta ba har abada muguntan da suka yi annabi Yusuf yanzu da suka gan shi a kan karagar mulki dukiyar duniya tana hannunsa ga su kuma su abinci fa ne ma babu sai suka gane ashe mugunta bai sa mutum ya ci nasara a duniya suka ce a laqad asaraka Allahu alaina gashi dai Allah ya fifita ka a kan mu mu ga mu da yawa amma ba mu iya komai ba kai kadai mun yi kokarin hallaka ka sai Allah ya daga ka to shi yasa Ibnul Jauzi a litafinsa Saidul Qadir sai ya ce ga ka'ida hannun da ya yi kokarin cutar da kai wannan hannun sai ya nemi sai ya roƙe ka wato komai dadewa kuma gaskiya ne kaga hannuwan yan uwan annabi Yusuf sun yi kokarin hallaka shi da waɗannan hannuwan aka zo ana roƙon annabi Yusuf me ya sa annabi Yusuf ya yi nasara kar ka ɗauka annabi Yusuf ya yi nasara ne saboda uban ya ɗaura masa wasu 'yan kuɗi a aljihu ya ce to ko da rana za ta ɓaci rike wannan don guziri babu wani guziri da ɗan ya samu daga wajen mahaifinsa babu guzirin abu biyu ne innahu man yattaqi wa yasbir wannan ya nuna annabi Yaqub ya karantar da yaransa tun suna ƙanana ya gaya musu laƙanin rayuwa ga abinda za ka yi ka ci nasara a rayuwarka wanda wajibi ne a kanmu in kana da ɗa dole sai ka gaya mishi wannan ka gaya ma ɗanka kai yaro ga sirrin nasaran duniya ba mugunta ba ce ai wanda ya tsara duniyar yana kallon ta har yanzu kar ka ɗauka da Allah ya duniya sai ya jefar ya kyale mu mu yi abin da muka ga dama yana kallon mu wallahi Allah bai bar kallon duk abin da ya halitta a duniya ba saboda da ikonsa ne al'amura suke gudana to yanzu kai kana tunanin akwai yadda za a yi ka cutar sannan kuma ka samu nasara a rayuwarka ba zai yi ba amma inda za ka kiyaye dokokin Allah bari na bari yi na yi to kaga ka koya ma ɗanka laƙani da zai yi nasara a duniya abin da ya faru da annabi Yusuf kenan yana ɗan ƙarami kuma wannan wasiyar ya riƙe ranar da gaskiya ta yi halinta sai ya gaya ma ‘yan uwansa ga ƙa’idar don suna cewa ƙar’a sarakallahu alaina Allah ya fifita ka a kan mu sai ce a’a kar ku ɗauka Allah yana son kai Allah baya son kai ba wai Allah yana so na fiye da ku ba ne ya ce ne innahu man yattaqi wa yasbir wanda duk zai kiyaye dokokin Allah ya yi haƙuri da hukuncin Allah to ya tabbata Allah ba zai tauye ladansa ba kaga annabi Yusuf su suna ganin don magana su ma akwai kuskure qad asarakallahu alaina Allah ya fifita ka a kanmu kar ka manta lokacin suna yara suke ganin laifin babansu ai babanmu ya fi son Yusufu hasada ta shigo ko ba haka ba ne wanda shi ne Allah ya faɗa a farkon sura to yanzu a ƙarshen suran kuma fa ba laifin baban aka koma za a faɗa ba sai aka koma laifin wa laifin Allah kaga da baban ya fifita Yusuf saboda haka suka yi mitin za su je su hallaka annabi Yusuf to yanzu sun tabbatar ba su iya ba tun daga annabi Yusuf dai yana da rai tun da annabi Yusuf yana da rai kaga ba baban shi bane ya kare shi wa ya kare shi Allah ne to sai nan ma kuma za su sake kuskuren baya su ga laifin da sun ga laifin baban kuma annabin Allah ne yanzu za su ga laifin Allah qad asarakallahu alaina Allah ya fifita ka ya baka ya hana mu sai ce a ku gyara innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya son kai babu wata halittar duniya wanda Allah ya ware ta yace kawai ina son ta saboda Allah ya yi ta a ka'ida ce duk wanda ya kiyaye dokar Allah yayi hakuri shi kuma Allah zai taimake shi abin da ya faru da ni kenan ko zaman da yayi a fursuna ai gaskiya ta tabbatar da shi a fursunan saboda gaskiyan da yayi ya samu hanyar fita bayan ya fito saboda gaskiyarsa mai mulki ya bashi mukamin da babu wanda ya samu irin shi a duniya kaga yana gwada maka me kiyaye Allah shike sa a ci nasara ba ma a lahira ba tun daga duniya don haka yasa ya karantar da su wannan ka'ida yake ce musu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin kuma kar mu manta kamar yadda Allah yake faɗa a wannan sura in tansurullaha yansurkum me yasa ba maganin nasara a yaƙi idan mun tsaya yaƙi babu nasara da mun dawo wannan aya za mu gani mun ƙi taimakon Allah me ake nufi da taimakon Allah maganar annabi Yusuf man yattaqi wa yasbir ka kiyaye dokokin Allah ka yi haƙuri da abin da ya same ka na ƙaddaren Allah to saboda mun ƙi haƙuri muna saƙo saboda ka muna ganin akwai shortcut wanda za a samu daɗin rayuwar duniya don shi ɓarawo da kake gani yake akwai wata gajeruwar hanya wanda in ka bi ta za ka more duniya kuma kuskure ne ai da zaran ka saɓa ma Allah to wallahi kar ka ɗauka duniya za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba idan ka ce bari mu sata da ka yi sata ka zo babban makiyinka na farko shine mai sayan kayan ko ka lura saboda ya riga ya san kai ɓarawo ne inda za ka kawo abin miliyan 100 saboda tsabar rashin kunya zai ce Allah ka sai min 5,000 kuwa abin miliyan 100 sai ce 5,000 saboda wato yana maka magana ne na karin magana ko ka san na sani a to in ba dan haka ba ya zan kawo maka kayan miliyan 100 ka ce min wai abin nan to yana maka ishara ne ko dai ka karya kudin ka sayar min ko in fallasa kaga tun daga ranan ma dai ka san baka da kwanciyar hankali don haka dole a wulakance za ka sai da abin sannan kuma dama in ka karɓi wannan kuɗi Allah ya tsine maka wannan kuɗin tsinanne ne da wuya ka gama cin wannan kuɗin ba ka gamu da musiba ba kuma ko da ka cinye wannan kuɗin za ka samu ka cinye da gaggawa ga shi ka yi satan dukiyar da za a ce ka huta ba ka huta ba saboda wanda ya zo sayan ma gaba ɗaya ya talauta ka kuma ka kashe kuɗin da wuri sannan sai ka sake komawa ko to idan ka yi nasara a karon farko kar ka ɗauka na biyun za ka yi ba mamaki a karo na biyu ajalin ka ne. Shi yasa mutum sai ya dauka tunaninsa akwai shortcut, akwai wani yanke wanda za a ji dadin duniya. Wallahi babu yanke, babu yanke. In kana son ka ji dadin duniya da lahira, ka bi ka'idar Allah. Innahu man yattaqi wa yasbir, ka kiyaye dokokin Allah, kai hakuri da kaddara. Me hakuri da kaddara? Inji Annabi Yusuf, Allah ya san da kai ba wai ya sani ba, ya hana ka jari. Saboda kai zama dole kawai sai ka rake gatari ka tafi fuskare. To karka dauka Allah bai sani ba, ko Allah baya son ka da sanin Allah. Wallahi duk takun da kake Allah ya sani. Don haka abinda yake so ka yarda shi ya kaddara maka, kuma ka yi hakuri. Saboda ka sai ka yi hakuri da safe, ka je ka yi faskaren da yamma, jiki ya gaji a dawo a huta. Allah yana kallon ka, billahi alazim, ba ta gamawa da duniya face Allah ya mata kaiya. Gwada ka Allah yake. Don haka hakuri da wahalar duniya shi ne ka'idan farko, da kuma kiyaye dokokin Allah. Idan an ce kiyaye dokokin Allah, ka ga ba za ka yi sata ba. Hakuri kuma ba, za ka dubi yanayin da kake ciki, ba kai ka samar ma kanka ba, Allah ne ya hukunta. To akasari abin da ya sa ba mu da nasara a yaƙi, idan ka dubi mayakan gaba ɗayansu masu sabon Allah ne, daga sojan zuwa ga kwamandan zuwa ga shugaban da ya tura su, gaba ɗaya ba mu tsoron Allah. Ya za a yi su samu nasaran Allah? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah yace in tansurullaha yansurkum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Yaqin da ake ma babu taimakon Allah, babu tsoron Allah. Saboda haka wannan yaqi idan an tafi za a yi mata fyaɗe, idan an ga dukiyar talaka a dauke, musiba ba ta shiga ga mutane sai yaqi ya tare su. Saboda wanda kake ganin ma zai taimake ka, sai ka ga azzalimi ne, macuci ne. Sau da yawa muna ji ana cewa waɗannan ƙungiyoyi da kake ji ana cewa Red Cross da sauransu masu tallafi, sau da yawa wanda na ji bayani na wanda take aiki shugaban majalisar ɗinkin duniya, take cewa su waɗanda suke zuwa ba da tallafi na farko, idan musiba ta auka magari a ce maka ai an tura Red Cross da sauransu, waɗannan da farko da sun zo babu macuta kamar su. Saboda ka su suke zuwa su dasa ma abinda waɗancan maƙiyan ba su dasa ba. Galibi wallahi na ji wannan. To abinda ke faruwa kenan, babu taimakon Allah sai zalunci. Ya za a yi ku samu nasara a wannan yaƙi? Sannan kuma babban al'amari shi ne ba ma tuba, domin koda ka gyara hali, ga abinda Annabi Yusuf ya faɗa, innahu man yattaqi wa yasbir, ka yi hakuri ka kiyaye dokokin Allah. To duk da haka sai an haɗa da mene? Neman gafaran Allah. Don haka yasa Allah ya bamu labari, misali a suratu Ali Imran aya ta 148, ba ma daga kan Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, ba ma daga kan manzon Allah ba. Allah ya bamu labari yace wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyun katsirun, annabawa nawa ne bayin Allah na kwarai suka yi yaƙi tare da su. Annabi ya tafi yaƙi da sahabbansa, waɗannan sahabbai Allah ya kira su da cewa ribiyuna. Ribiyuna kaga su ne mafi darajan 'yan adam a duniya bayan annabawa. Domin idan aka ce ribiyuna, ana nufin waɗanda suke tarbiyyan mutane a kan son Allah da son annabinsa. Shi yasa a suratu Al-Imran Allah yake cewa wasiyar da annabawa suke kenan shi ne kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba. Wato asali duk wani annabi idan ma zai ce ka zama mutumin kwarai, to zai ce ma ka zama mutumin da ke da hali irin na rabbani. Rabbani kuwa shi ne mutumin da yake da daraja bayan annabawan Allah. To Allah ya ce annabi nawa ne ya tafi yaƙi tare da manyan bayan Allah, kasirun, Allah ya ce suna da yawa, da suka tafi yakin ga abin da ya faru fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wahalar da ta same su a hanyar Allah bai sa sun yi rauni ba ga annabin Allah ne zai tafi a gwabza yaki ya samu rauni amma wai bai samu rauni ba saboda cewar to yaya ku Allah ne zai turo ni kuma ya bari ana wahal da ni a'a annabawan suna ma jin daɗi idan sun samu rauni ba sa ganin kuskuren Allah fama ba'ufu lima asabahu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama ba'ufu wama istakanu Allah yace ba su samu rauni ba shine alwahanu ba su samu karaya ba saboda abubuwan da suka same su annabi ya samu karaya sojan musulmi ya ce kai anya wannan yaki ko indai dan Allah ne yana ganin mu ake wahal da mu kaga an samu shakka to wannan shakkan Allah yace ba a samu ba na biyu ma ba'ufu jikin nasu bai yi rauni ba don haka yasa bayan an dawo yakin Uhudu an yi wa sahabbai raunuka sai ga labari ya iso cewa ai kafirai sun juyo sai manzon Allah yace to a zaga a yi shela a garin Madina za a sake fita taran kafirai amma ba a yadda wani ya fita ba sai wanda aka yi yakin nan da shi a jiya mu da muka jikata mu ne za mu je mu kadai mai Allah ya nuna maka ma ba'ufu ba su samu rauni ba Jabir yake cewa sai kaga sahabi ya ce na ji shela yace annabi ne ya aiko a sanar za a sake fita yaki amma wanda aka yi yaki da shi za a kuma yace ku zo ku dauke ni kuma gashi baya ma iya tashi ba ce ku zo ku dauke ni sai a dauke shi sai a fito da shi sai a zauna da shi a kan raƙumi ba zai iya zaunawa ba saboda tsabar jikata ba zai ma iya zaunawa a kan raƙumi ba sai ce ku kwantar da ni da ciki a kan doron dokin a kan bayan dokin sai a kwantar da shi a kan bayan doki sai a kora dokin saboda haka doki zai tafi yaƙi ta jifa waɗanda suka yarda da Allah ba sa shakkan al'amarin Allah shi yasa Allah ya ce ma wahanu lima asabahum fi sabilillah na ɗaya wa ma ba'ufu na biyu wa mastakanu kuma ba su ga takaici ba babu takaici saboda duk abin da ka rasa domin Allah wannan ba abin da za ka yi bakin ciki ba ne a kansa sai Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri mai Allah ya ce a gaba wa ma kana qaulahum da aka tafi wannan yaƙi annabawa da yawa da mabiyansu ba su da abin da suke faɗa a wajen yaƙin illa qalu fa ce rabbana ighfir lana zunubana idan an tafi yaƙin kenan ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da wuce iyaka da muka rika yi wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da sawayenmu wansurna ala alqawmil kafirin Allah ka ba mu nasara akan mutane kafirai kaga mun dawo ga abin da ke sa a samu nasaran Allah kaga Allah ya ba mu misali da annabawa idan annabawa sun tafi yaki yanzu dukkan aikin ka ai baka kai annabin Allah ba komai iya ibadarka baka kai annabin Allah ba to amma abinda Allah yake cewa annabawan sun tafi yaki duk da cewar sun san su masu ibada ne amma fa babu abinda suke yi a wannan yaki face addu'a ma kana qaulahum babu maganar su a wannan tafiya illa an qalu kawai indai ka saurare su zaka ji abinda suke cewa rabbana ighfir lana zunubana Allah ka gafarta mana laifukanmu ashe duk halinka na kwarai akwai inda kai ma Allah laifi ana maganan annabawa ne fa addu'an da suke suna cewa Allah ka gafarta mana zunubana laifukanmu idan ma ibadace muka yi ta ibadar ma akwai gyara saboda me israfana fi amrina mun wuce iyaka a wurin Allah ba gwaninta bane shi yasa bid'a musiba ce tana hana mutum ya samu nasarar duniya kafin ma a je lahira suna cewa Allah mun sani mun bauta maka to amma mun san kuma mun wuce iyaka wannan wuce iyakan Allah ka gafarta mana saboda idan Allah bai maka gafara ba to nasarar ba za ta samu ba saboda shi ya tabbatar da wannan ka'ida in tansurullaha yansurkum wannan ka'ida tana nan in kun taimaki Allah ya taimake ku to ya zama kai mai sabo ne kai ne kake neman taimakon Allah yanzu ka zo yaki shi kuma Allah yayi ka'ida in tansurullaha yansurkum kai kuwa mai zunubi ne idan ma ibadar ce baka yi ta daidai ba to sai annabi ya gane ko da a ce mutanen kwarai ne akwai bukatar su hada da addu'a saboda haka sai annabawan suna cewa rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina wuce iyaka da muka yi ta wajen al'amarinmu nan ma ka gafarta mana wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da sawayenmu sai suka ce wan sunna alal qawmil kafirin Allah ka ba mu nasara akan mutane da suka zama kafirai tunda sun yi wannan sai Allah ya gaya mana fa atahumullahu sawabat dunya sai Allah ya ba su ladan duniya domin kowanne aiki kai lada biyu ne shi Allah in kai ibada idan ka bi umarninsa to lada biyu zai maka ya baka duniyar ya baka lahira kar ka dauka wai idan kai ma Allah zai ce to ba zan baka duniya ba sai lahira duniyar yana baka in kai masa sannan kuma ya baka lahira abinda zai yi idan zai baka duniya sai ya baka mai kyau wanda ba zai halaka ka ka rasa lahira ba saboda ka Allah ya ce mana a dalilin abinda suka yi dinnan fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah ga kuma ladar lahira mai kyau wanda take jiran su me Allah ya faɗa a ƙarshe wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa me ake nufi da kyautatawa a shi kaka kyautata ibada ne don wannan kalma ta zo daga bakin annabi Yusuf yace man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajran muhsinin haka ne ko fa inna allaha la yudhi'u ajran muhsinin duk wanda ya kiyaye Allah yayi hakuri Allah baya tauye ladan masu kyautatawa me ake nufi da kyautatawa a shi kiyaye Allah ne da kuma hakuri da hukuncin Allah shine yasa anan Allah madaukaki yace fa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin idan ka dubi suratul baqara aya ta 250 nan ma Allah ya tabbatar mana kamar yanda yake fada a waccan aya hu ila ma sabaqa tabayyana annahu yajuz fil asra shay'ani wannan sai ya nuna abubuwa guda biyu aka halatta al awwal an yuqtalu na daya Allah ya halatta a kashe kafirin misali bayan an gama yaki an samu kafiri an kama shi fursuna Allah ya halatta a kashe wannan fursuna shi sa aka kawo kalma ta almannu alfarma kaga ba a kashe ba kenan Allah ya halatta bayan an gama yaki an samu fursunoni musulmai su kashe waɗannan fursunoni wallahi halal ne wannan ya tabbata a cikin alqur'ani ya zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam والثاني نبيو أن تؤخذ الفدية من المشركين أنا إيا كربان فانسا ممكن أكش كافري سأكبر فانسا إما نقضي وكما يكسن شيء أن چنزا دوان فرس نشيما وان دكاتري سكا كاما كي سايكي أن يفضو بمالي تنا يواء چيتو بدا مسكي مكو وان فرس نمبا سيكون بيا مقضي دبو كذا كون لين كذا يجوز أن يفضو بمنفعة sannan kuma ba lalle bane ma sai da kuɗi dan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi asra badrin fi usara badrin haisu atlaqahum ala an yuallimu ahlal madina wannan ta bayani ibnu usaymin bayan an gama yakin badar aka kama wasu fursunoni kafirai ne waɗannan fursunoni suna da ilimi sai annabi ya ce to kowa yana aiko dan uwansa yana aiko kuɗi wanda za a fanshe shi ko ba a samu wanda zai fanshe ku ba don haka tunda kuna da ilimi za mu ba ku yara a garin Madina ku koyar da su in ka koyar da yara kaza shikenan sai mu sake ka ashe kaga ana iya karban fansar bawa ta gefen hidima zai yi hidima idan ya yi hidima zuwa ga wani lokaci sai a yanta shi wahala ya juzu an yi tulaku ya ce na'am ya juzu zalika shin ana iya sake mutum bayan ya koyar da yaran sai zama dama sharadin da aka yi kenan shi yasa a wannan ayar Allah ya ce hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tada'al harbu awzaraha fa sara mukhayyaran بين ثلاثه اشياء saboda kai ta Allah ya ba mu annabi zabi tsakanin abubuwa guda uku na daya alqatlu Allah ya ba mu annabi zabi idan an gama yaki a kashe kafirin kafirin da aka kama a kashe su Allah ya ba shi wannan damar na biyu fida'an shine a karbufansa na kafiri a sake shi sai na uku almannu ayi alfarma alfarmar ko ita ce a sake kafirin yayi tafiyarsa ba amma karbi fansan ba kaga ba a kashe shi ba ba a karbi komai a wurin sa ba an yi masa alfarma an ce yayi tafiyarsa wani a kashe shi wani a karbi fansa wani a kyale shi kaga kenan Allah ya ba mu annabi damar abubuwa guda uku kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah haka zaka ga yayi ta faruwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'amura musamman ta sashin yaki abinda ya faru kenan sai Allah ya ce mene
da ya hadihi wa yuslih balahum
ne mace da
ba ya dakhilu wa lata'arrafaha lahum
Allah ya ce sayahdihi wa yuslih balahum Allah ya yi alkawari zai shiryar da su suwa da wanda ya tafi yaki aka kashe shi da wanda ya tafi yaki ba a kashe shi ba indai musulmi ne Allah ya dauki alkawari mai ne sai ya hadihim zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma zai gyara al'amuran su saboda kai sa jihadi yana da falala mai yawan gaske jihadi yana da falala ka san Allah madaukake yana magana ne akan wanda ya tafi yakin wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum wadanda aka kashe su a hanyar Allah Allah ba zai bata ayyukan su ba ko kuwa wallazina qatalu fi sabilillah wadanda suka yaki a hanyar Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai bata ayyukan su ba sai yace sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah zai gyara al'amuran su gyara al'amari shine Allah ya tsare maka aiki ya zama baka bata shi ba har zuwa mutuwarka saboda zaka iya aikin alkhairi amma daga baya shedan ya sa mutum ya bata aikinsa da kanshi Allah ya kare mu sai ya ce wa yudkhiluhumul jannata kuma Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum ya riga ya sanar da su game da ita wannan kalma arrafaha lahum ya sanar da su game da ita aljanna kalma ta dauki ma'ana daban-daban misali Allah ya sanar da mu game da aljanna a cikin alqur'ani Allah ya gaya mana ni'imominta saboda kai sa ba sai ya kirga ni'imomin anan ba ya riga ya gaya mana ni'imomin da suke cikin aljanna saboda ka musulmi babu abin da yake so a rayuwarsa kaman karshen sa a lahira ya kasance aljanna shi yasa sai Allah ya ce to zai shigar da su aljanna aljannan nan da ya riga ya gaya musu ita ya riga ya gaya musu wato sun sani kaga fassara ku take nan sannan kuma idan aka ce arrafaha lahum an sanar da su ita aljanna to wannan yana nuna in ka tashi a lahira ba ka bukatar a nuna maka hanyar aljanna ba kaman duniya bane ba kaman duniya bane hanyar gari sai an sa alama har ma a rubuta maka tsakaninka da garin yanzu kilomita kaza ne to lahira ba ta bukatar alama a lahira babu alama kuma an samu hadisai da suka inganta misalin su shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd bin Malik Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisin yana da tsawo zaka ganshi a Sahih Bukhari musamman a Kitabul Mazalim yana babu qisasil mazalimi ja inda Al-Imam Bukhari ya kawo hadisin da ke magana game da gadan siradi hadisin sai na Sahih Bukhari to Abu Huraira yace a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana bayan musulmai sun gama ketare gadan siradi Allah ka samu ne sai manzo Allah yake gaya ma sahabbai yace fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa kaga Annabi yayi rantsuwa anan la ahaduhum duk wani dan aljanna bi manzilihi adallu minhu fi dunya ya fi gane gidansa na aljanna akan gidansa na duniya sai da annabi ya rantse yanzu kaga anan in mun tashi daga wannan karatun kowa ya san hanyar gidansu saboda ba wanda zai ce sai an kai ka ka san hanyar gidanku ba sai an koya maka ba to amma annabi ya ce yanda ka san aljanna gidanka na aljanna ya fi yanda ka san gidanka na duniya saboda haka kenan ba ma'anar sai ka yi tambaya don Allah ta wani kwana aljanna ta take ko wace unguwa ba ka buƙatar tambaya kuma hadisin yana sahihul adab al-mufrad al-imam bukhari ya kawo shi a littafin al-adab al-mufrad shine hadisin 375 fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi a littafin al-adab al-mufrad kenan na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa la ahaduhum bi maskanihi maimakon bi manzilihi adallu minhu fil janna a fi duniya sai ce bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fi duniya maskanihi mazauninka a gidan aljanna ka fi saninsa akan mazauninka a nan duniya babu shakka wannan ya tabbata to kaga kenan wannan ayat ta dauki ma'anar haka da Allah ya ce an rafa halahu yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da su aljanna zaka ce wa zai nuna musu aljanna idan an tashi lahira sai Allah ya ce an rafa halahum ya sanar da su hanyarta kaga nan ma ya dauki fassara haka ai Allah ya sanar da su hanyarta saboda haka yasa da ka tashi a lahira ba ka tambayar kowa sai ka wuce gidan aljanna dama Allah ya riga ya sanar da kai in ka dubi bayanin al-hafizul ayni a littafin umdatul qari mujallad 12 shafin 401 yace inna ma kana adallu li'annahum arafu masakinahum bi ta'ribiha alaihim bil gadawati wal ashi to ina daga tawilin da malamai suka yi ya aka yi mutum idan an tashi a lahira yake gane aljannansa to tawili na farko wanda al-imam al-ayni yake faɗa mana shine ka san alƙawarin Allah ne idan musulmi ya mutu a kullun za a nuna mar gidansa na aljanna sau biyu da safi a nuna masa da yamma a nuna mar har tashin kiyama in dai musulmi ya mutu idan dai aljanna ce makomarsa haka ma mutumin da ya mutu wanda wuta ne makomarsa shi ma haka za a yi ta nuna mar wutan safi da yamma kaga tun kafin tsayuwar hisabi idan dai aka ce mutum ya bar duniya daga ranar da ka mutu zaka ga masaukinka daga ranar da Allah ya karɓi ranka zaka ga masaukinka imma aljanna ko wuta Allah ya tsare mu to saboda ana ta nunawa a nuna maka yau a nuna maka gobe a nuna maka jibi a nuna maka gata to da aka ƙetare saradi ya ce to ga aljanna can a shekara da shekaru ana ta nuna ma sau biyu a rana sai malamai suka ce ai ba sai an gwatanta maka hanyar ba ka riga ka san hanyar sai kawai ka wuce to wanda kuma ya dan bambanta da hadisin Abdullahi ibn Salam wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri kenan hadisin Abdullahi ibn Salam abinda yace innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su suke nuna wa mutane hanyar aljanna yaminan wa shimalan su nuna maka ta hagu ko ta dama kaga an samu riwaya guda biyu sai zama kamar suna karo da juna a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya tabbata kamar yadda ayar al-Qur'ani ta nuna annabi ya ce mutane za su gane makomansu a gidajen aljanna ba tare da an nuna musu ba an rafa halahu amma a hadisin Abdullahi ibn Salam mala'iku ne za su maka jagora kamar yadda ka san a nan duniya mutum shi zai maka jagora ya kai ka gidan da kake nema ko unguwar da kake nema to a lahira fa al-mala'ika tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su za su nuna maka hanyar aljanna din dama ne za ka yi hagu ne duk mala'iku su za su kwatanta maka kuma hadisin Abdullahi ibn Salam al-imam al-hakim ya inganta hadisin yana da kyau shine al-imam al-ayni ya ce la ta'aruda babu karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu fa inna hadha yakunu mimman lam yuhbas ala al-qanṭara sai ya ce abinda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna mana idan aka tashi a lahira musulmai kashi biyu ne akwai musulman da za su tsallaka gadan siraɗi Allah ka samu ne wanda ya tsallake gadan siradi idan ya isa gidan aljanna bai da jagora zai wuce. Wanda bai tsallake gadan siradi ba, kaga musulmai fashi na biyu kenan sun fada cikin wutan, amma dai duk da haka in dai akwai da akwai imani komai dadewa za a fidda su daga wuta a kai su gidan aljanna, to kaga ai basu ketare siradi ba. Tunda basu ketare siradi ba, idan sun gama zaman su a wuta, azabar da za a musu an gama lokacin ceto yayi, idan an fitar da su fa yuqrafu ala babil jannati, wanda hadisi ya tabbatar za a debo su ne a watsa su a kofar aljanna, akwai wani rafi a kofar aljanna a nan, sai ke cewa yi tamalu an yi kuna zalika fil jami'i. To daga nan shine mala'iku su za su kai waɗannan mutanen zuwa masaukansu a gidan aljanna, mala'iku su za su nuna musu. Kaga ya gwada cewa wanda ya ƙetare siradi to shi wannan ba a nuna mar gidansa, amma wanda bai ƙetare siradi ba to shi sai an nuna mishi. Kuma galibin malaman tafsiri suna cewa idza dakhala al-jannati al-janna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum fa hum a'rafu biha min ahli ad-dunya, wanda galibin malaman tafsiri suna zaben hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda suna nuna kamar shine wanda yafi inganta. Don haka yasa duk mutumin da ya tashi a lahira in dai zai shiga aljanna ba sai an markatance ba Allah zai kai shi. To wannan ya nuna mana falalar mutumin da ya tafi yaƙi ko da bai yi mutuwar shahada ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malhum, waɗanda aka kashe su a hanyar Allah, ko walladina qatalu fi sabilillah, waɗanda suka yi yaƙi a hanyar Allah, Allah ba zai ɓata aikinsu ba. Sayahdihim, Allah zai shiryar da su, wa yuslihu balahum, kuma Allah ya gyara ayyukansu, wa yudkhiluhum aljanna, Allah zai shigar da su aljanna, arrafaha lahum, Allah ya sanar da su hanyarta. Allah ka sa makomar mu ita ce aljanna, ka gafarta mana kurakuran mu, ka inganta ayyukan mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablag ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.